بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يتراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بانوار شروقه. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكا يا بودا بوديا كتبت الله سبحانه وتعالى مي كوى مي كو مي وندي رايا موسى ونا يمتي مي البركة yammacin Laraba 12 ga watan Ramadana kiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda ya daidai da 13 ga watan Afrilu shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take yola jihar Adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da ɗan uwa da abokan arziki. Abinda ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ita ce ko shi ne ƙoƙarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da hakkakuwa da hakkinsa da tasirantuwa da abin da ya kunsa da ƙoƙarin ciro abin da aka tuni da duniyar tuni da duniyar ilimi zuwa duniyar aiwatarwa da aikatawa. Wanda wannan ita ce babban manufa ya kasance bayan abin da muke sauraro muke fahimta ya kasance za a tasirantu da abin da aka fahimta aka saurara a yi aiki da shi a nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala da abin da aka sani. Idan aka samu wannan sai a ce kulliya ta biya kuɗin turare ma fiye da sabuni. Kamar kullum jagoranmu shugaban wannan majalisi da girma gona muna maka fatan alkhairi muna maka addu'a Allah ya karfafe ka Allah ya maka taimako Allah ya maka agaji Allah ya rubuta da hannayenka zuwa abin da yake so ya yi da shi ya bada nasara da taimako a cikin abin da aka fuskanta da kika masu mara maka baya da mu gaba ɗaya Allahumma amin. Mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ya gafarta malam da al'umma gaba ɗaya amma Allah ya gafarta mana yake cewa amin. Malam menene halaccin ciyar da dabba da dusta amma ta giya burkutu? Haza wassalam. Ma'ana kun ga samu lafiya shi da wuri kun yi murmushi kowa ya shigo a gutsu kun da niraren shafa ce azumi na ɗan buɗe shi amma yanzu bawan Allah nan ya sa jin na kakkurin ku na yi hukuncin ko halittar ciyar da dabba da dusta amma ta giya me yake nufi ta giya a yau? An tace gero ko masara ko dawa wacce za a yi giya da ita to dusta da aka ciyar da dabba kaga wannan aiki ta giya ita ɗin ba giyar ba ce ma'ana an gama cire abin da ake so a yi giyan da shi to dusta yanzu sai aka ciyar da dabba kaga wannan babu matsala a cikinsa ba ina magana a kan mu'amala da kamfanin giyan bane ba wani nake ma yanzu ciyarwa ne kawai nake magana. Yanayi na biyu shi ne wanda ƙila na fi tunanin tambayar shi ta zama shi wannan na biyun yake nufi shi da ya kasance ita kanta distar ta riga ta cakudi jiniyar ita ma za ta iya bugarwa. To wannan idan mutum ya siyar da dabba ya yi zalunci kuma ya cutar da dabba, saboda a cikin yin haka akwai kusar majibar da wani nau'i na fahimtar da Allah ya azurta ta da shi, duk da ba ta da cikakken hankali irin na ɗan adam, amma ka ita ma tana da hankali irin haka, za ta hango abin da ke cutar da ita ta kauce, za ta hango abin da take bukata ta yi sauri ta je ta nemo. To amma idan ta bugu, to mai hankali na idan ya bugu ya yake kariya balantana kuma ta ba in ta bugu. To kaga ta ji tsoron Allah kan ta ciyar da ita da sanda ake abin nan. Allah ya samu dace. Wannan ya ce malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya tara basira. Amin. Malam menene hukuncin yawan dariya a musulunci? To wallahi ban lura ba mai yanzu. Menene hukuncin yawan dariya a musulunci? Na biyu, malam ni ce da mata what san addini ba ko kaɗan, na yi iya ƙoƙari na domin in ji cewa ta yi karatu, to amma sun ta nuna min ita in bari kawai ai kowa da ƙabarinsa. Na kai ƙarar su gidansu, to amma iyayenta sai su nuna min wai ina da saurin fushi, can da haƙuri ko kaɗan. Wannan ya sa gaskiya nake jin ba zan iya kyautata mata ba, haka ya ce. Ga shi kuma malam ba ta waye ba, to ba ta iya soyayya ta aure ba ko kaɗa, shin malam ko zan iya raukuwa da ita? Ko mu fi dama ku ansa ne tunda hukuncin yawan dariya a musulunci shi ma wannan yana da alaƙa da me kake nufi da dariya. Idan dariya a dictionary ka samu in ka shine murmushi, ai yawan murmushi ma abin alkhairi ne, aikin lada ne. Manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa tabassu muka fi wajhi akhika sadaqa, murmushinka a fuskar dan uwanka sadaqa. To a ce wanda ke yawan murmushi yana tauye ma'aunin ladansa kenan, saboda akwai wani lada, wasu lada masu yawa waɗanda suke wuce mutum. Shi yasa ake son mutum ya riƙa yawaita murmushi, kaga mutum kai murmushi zai ji wasu sakonni na natsuwa sun iso daga fuskarsa zuwa zuciyarsa. Idan kuma yana nufin yawan dariyar da kai kyakacewa da kaji ana fadi ko ana hawaye ana me da sauransu, idan wannan ce tabi'ar har ya kasance muna zaune da nan za a ji aidawa na can yana dariya kaka, to shin wannan ana dakushe kaifin mutuncin mutum gaskiya, tana rage daraja, tana rage abin nan. In ta zama al'ada ta zama ɗabi'a, amma akwai wata rana da wani taro za a yi, wata haduwa za a yi a hinji tamo zance kawa zai mafi da arewa a suno da na aiki dariya, haka wannan babu laifin kinsa ba kullum ake yi ba. Ina tuna kwanakin baya mun haɗu da wasu abokanan mu da suke karatu da su a Madina, mu wajen goma sha wani abu da wani malamin mu, to malamin dama ya shahara da barkwanci da ban dariya. To ni dai ina jin a ranar na yi dariya da na kusa shekara ban yi irinsa ba. Ko da dariya da ban dariya da labarai da shi wasu kuma suna da ƙwaƙwalwa da jikirar riƙe abubuwa, sannan sun iya ba da labarin. Ka san akwai wanda zai ji labarin amma in ya zo cikin aiki da ya yi da ban dariya, saboda bai iya saita abin yadda ya tafi dariyan shi zai zo ba. To a taƙaice dai, idan ya zamana wata haɗuwa ce, wata munasaba ce, wani yanayi ne aka shiga yau aka yi dariya, a bar mutane su baje kolin jikinsu su more, Allah ya halatta musu. Amma idan ya zamana tabi'a ce ko dariyar ta ɗauki wani salo ko dariyar da za a rike yin ta daga kirji tana fitar da wani sauti to duka wannan ba abun su bane hasabi ma idan ka bari aka yi ganin irin wannan dariyar saka to sai imar ka a wajen mutane su rika dan kaɗan haka shi ka ko a fada ne idan sarki abin dariya ya dariya ka sai ya ja amma wajen sai dan rike saboda idan dariyar ta wuce misali to ai ka ga darajar sarki za ta kar rabu ka amma dai dariya tana da amfani sai sa Allah ya yi mana ita tana tafiyar da damuwa tana kawo walwala da annashuwa tana taimaka ma mutum wajen farkar da wasu sinadarai a jikinsa waɗanda za su ƙara ma jininsa lafiya da abin nan blood circulation abin nan zagayawar jini a jiki cika wannan a kimiyyance dariya tana taimakawa sannan dariya da yau murmushi yana hana saurin tsufa ta kokon rike yawan dariya me yasa yake hana saurin tsufa saboda duk wanda yake yawan dariya ai damuwar sa za ta ragu damuwa kuma tana sa mutum ya rididdige nan da nan mutum ya ba ba da san dariya ba ne na biyu yace nike ya magana akan mata ba ba san addini ba yayi ya kan yin sa da gaskewa ta iya karatu amma ta nuna mai cewa kabarin kowa daban kafin in je zuwa yanayinta ko halin da take ciki bari in waiwayi wannan jumlar ta karshe yana daga cikin laifin da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala da zuci idan ake ma mutum nasiha ko ake ja hankalinsa sai ya ce a kyale shi mana ai kabarin kabarin kowa daban wannan kuskure ne ma'ana kabarin kowa daban shi yanzu ne fadin wannan maganar ya yadda kabarinsa ya zama a cikin wani yanayi mummuna kenan ma'anar connectivity na statement din kenan saboda ana magana ne akan alkhairi ake iya yi mutum zuwa alkhairi sai ce a kyale shi to wancan alkhairi ina zai kai shi zai kai shi zuwa samun yarda Allah abinda ake cewa ya bari idan ya ci gaba da kai shi zuwa fushin Allah sai ya ce a bar kowa kabarin kowa daban to ma'ana ya yadda ya ce a rike shi kasance ana azabtar da shi a kabari kenan wannan ba daidai ba ne kawon Allah da matar ka suke da wannan yanayi na rashin sanin addini ina so ka fahimci cewa ai yana daga cikin primary assignment ɗinka aikin da yake kanka shine ka taimake ka ta ilmantu ka taimake ta ta ilmantu ko dai kai ta ilmantu da ita ko kuma ba ta dama ta yi karatu ta san yadda za ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda haƙƙin ciyarwa da kulawa da tabbatarwa yake kanka haka haƙƙin addininka saboda haka idan miji ya kasance ya yi sufi akan abin da ya shafi ilimin iyalansa to Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi ko shakka ba to sai aka samu matsala ita wannan ana ta tabbata ba da ita ai karatun ta ki ga abin da take faɗa to ina ba da shawara kai amfani da hanyoyi mabambanta kullun jama'a a rayuwar aure ko a rayuwar mu ba one way approach ne kawai an yi nan ba ku ba shi kenan an rike a zo ai tsagumi jama'a ne man hadisin ka in kun nan hanyar ba ta bulle ba ki dawo gida ai ki san da wata hanya ta koma nan ba wa babu nan shi ke fara koma haka ai ta zuwa har a shairi yanzu to ita wannan baiwar alƙar sarki sai da ka yi hanya ka za a biyu wasi kenan ki kale ta abi ta hanya kaza abi ta nasiha abi ta jan hankali abi ta kuma misali kulluwanci wallahi tana buɗe ita ko ta tana jin haushi ko ce wanki tana burge ka haka ba kike ba wai kana maganar sukka bane abi amma da jin ta jika ya bu wata akwai dan sukka zuciya amma wancan akwai himma a karatu wallahi tana irin masu irin wannan ai abun sha'awa ne a cikin al'umma to kike ji abin nan idan ma budurwa ce wancan din su ke da mutum zai tashi da wancan su shigo da shi da ya samu alkhairi to daga nan ta kaji an canza salon magana misali to a takeice zarar wajen taki karatu da su babu alkhairi da tare da ita ta abin nan akwai mutanen da sai da suke ake shekara 30 40 da su ana jin su zuwa alkhairi sun ji da karshe ko su ta kafa kuma su ci tsawon misali wajen biyayya wajen ilmantuwa wajen yin abin da Allah yake so ya yaddare shi ta ce abin ba wai na shekara 1 2 bane uku wannan ba wai akan wannan matsalar da ya faru ba akan matsalolin aure gaba daya shi wani idan kana da rashin jituwa aure shekara 1 2 3 shikenan to a kare abin a raba aure ha wani auren za a ce shekara 15 a kan matsaloli amma daga shekara 16 sai an buɗe sabon feji sai ku ji kyakkyawar alaƙa da sababbin furanni masu kanshi sun yi tauko a gida sai ka an samu kyautattun yanayi kila wani auren a duk da ce sanya kyautattuwarsa ‘ya’ya da za su fara girma idan aka fito auren yanzu sun kafin ‘ya’ya su girma an samu matsala amma idan aka kai 17 18 yaran sun girma kila ma wani daga cikin yaran ne zai yi sanadiyar zaman da jituwa tsakanin iyayensa za ka mutuntanta da siffar hakuri musamman lokacin da ya kasance kana da mission ma'ana kana da kyakkyawar manufa a kan iyalanka da kuma mutan da suke karkashinka maganar cewa ka kai karanta gidan iyaye suna cewa ba ta da hakuri kasa su suke zama da kai ba balantana su san cewa ba ta da hakuri amma in gaske ne an gano cewa kana da saurin bushin to ka fahimci cewa an taimake ka ne sai ka gyara wani lokaci ba ma son suka amma mai hangen nesa da basira suka tana masa amfani idan aka soke ka sai ka waiwaya ka kalla wai haka ne idan haka ne sai kai sauri ki tara gobon da zai kara sukan da ya buɗe baki sai ka haka ba ne to ake sana har ya yi sauri ya gyara kuma ya ce a shi waɗanda suke soke shi ma sun gane ba su san ta fi sukan ne duk da nan su gyara ba audaci lahum fadlun alayya wa minnatun fala azhabu arrahmanu anni al'adiya kuma ba a su an zallati fasci nabtu hawa hum na fasu ne fasta fasu al'adiya ta musulmi yake cewa abokanan gabana suna da wani taimakon da suke ma suna da wata gudunmawa da suke ban rayuwata ya ce ya Allah kar ka sa in buɗe ido a rayuwata in gaban abokin gaba in ji shi kaji cikin mu kenan fahimtar rayuwa kamar an ce a saboda me sai ta wayin humu bahatu an zannati fi nafsuha su ne garin kwakwale-kwakwalensu da tone-tonensu da bankaso wani kuskure na da laifina suna bankasowa dama wannan bangaren dark angle ne wanda ban cika waiwayensa suna fita sai hankali na ya kai wajen sai ne sauri na gyara kaga sun taimake ni sai ce wa hum nafsu ne fi ma'aliya su ne suka gina suka rinda competition da ni suna so wai sai sun kamo ni to ni kuma tun da namiji ne ban yadda in ga wani ya wuce ni biji ma sai na ƙara hanzari sai na ƙara tabawa wajen abubuwan alkhairi a ce competition ko wani ya ce sai ya kamo ka sai in ka fahimta zai ƙara maka karsashi ne sai ka sukwani dokin himma ka ƙara kutsawa ka ce mu je zuwa nan idan an ce wane yana da kaza wane kaza sai ka duba wai ki gaske ne a inda gaske ne bari in gyara in na gyara ba shi kenan ba sau da haka a rayuwar aure ta tsaye ce wane mai saurin fushi ne a kan matsala don matar aure idan ta zama tana yawan fushi ko mai gida yana yawan fushi a gaskiya za a yi ta tsauki ba daɗi za a yi ta samun matsaloli a cikin rayuwar aure sai haka mutum kwanta da haƙuri da kawaici daidai gwargwado ita dai wani lokaci da ba ta da gashin bakin kana buƙatar ka dafa kan saman bakin don ka san murza ba laifi wannan ya ce ita ya ce yana ganin kamar ba zai iya zama da ita ba ba zai iya kyautar mata ba kuma kashi mata waye ba ko ba ta iya soyayyar aure ba bawan Allah ka kyautar mata ta waye mana baya ya ci dama fashin da ka samu dole komai ya ji inda aka samu tasgaro to ka kuma aikin ka ne yanzu zan taimake ta sai ta gyara a wannan babu ka sai kaka ka kuma malamin ta a wajen wayewa kame ne kuma akwai babin da ake mace ka kuma namijin an duka nuni ne ba a tsabta ne sani amma shi ya samu mace mai tsabta da mai sai ta sai ta shi sai ya kuma mai tsabta ta ta ce ko ba haka ba wani ki ta bangaren addini ne wani ta bangaren kulawa da iyaye da ƴan uwa ne ko kike kuma ka ci da waye ba to kike da waye ba kike nan ba ta da rabin zama da kai sai kullun sai waye yi su ku zauna da su koran da ta faro wacce kike ka waye ba ba za ta zauna da kike ka waye ba akwai matsala ran da kuma wacce ta ci da wayewa ita ba hakuri ta ci da kai ta dora ka a tsibi ku so ni ta ci da to kima ran da ka auro wacce ba haka ba ta ci da wayewar ba yanda kake fada sai ka taimake ta ta waye waye wannan jama'a karatu ne shi ma ana ilmantar da mutum ana koya masa kuma ai ku cikin sha'awa a ce yau mun yi aure misali bayan shekara biyar sai ka tuno cewa jiya fa ba haka nake ba wance ke din nan kin taimake ni a kaza da kaza da kaza da kaza an samu aka miki da alkhairi ita ma ta kalla ta ce jiya da kai karan ce kaza ba haka nake ba ka taimake ni a kaza da kaza Allah ya sa maka da alkhairi wannan rayuwar da appreciation da da yarda da alkhairan juna tana taimakawa wajen kusanto da zuciyata tana taimakawa wajen fahimtar juna tana taimakawa wajen dinke makaranta dinke makaranta amma idan mutum yana ganin cewa dole ne ya samu komai ya ji ita ma tana tunanin haka to idan suka zo ta ina za a taimaki juna mun fahimta Allah ya samu dace to ya ce yana ganin zai rabu da ita ina baki shawara ta rabu da ita ka taimake ta a babin karatu ka taimake ta a babin wayewa ka taimake ta kuma malamin soyayyanta kuma ba duk talibi ba ne Allah ya samu dace ina ganin saboda yanayin lokaci ake ga wata takaitacciya wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam wai da kake ne ba ki goji ruwan alwala idan mutum yi alwala wani ce maka haka goji ruwan alwala ba na iya tunowa dalili na kai tsaye da zai ce ba za a iya taɓa hujja da shi a kan cewa kar a goge jiki idan an yi alwala sai dai malamanmu daga ciki akwai wani babban malamin fiqhu a Madina al-Sheikh al-Wahid ya rasu yana cewa ka tarba da idan ka yi alwala kar ka goge ruwa saboda albarkar ruwan albarkar alwalan ta zama tare da jikinka wannan wani fiqhu ne mai zurfi a babin ibada amma ba wai har ruwaito ga wani hadisi na kai tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi cewa in kun yi alwala kar ku goge abin nan ba saboda kar ka ga wani yayi alwala yana dan jiki na dan gayu ne sai to kayan shi jike yayi ya abin nan shi ta wani ai daidai ba amma dai gaskiya wannan fahimtar ta wannan malamin namu fahimta ce mai kyau cewa idan mutum yayi alwala in ya tattaba ruwa ya bar shi wannan ina jin fahimta ce mai zurfi wacce wasu daga cikin bayan Allah ne Allah yake haskaka musu irin wannan fahimta musamman ciyar irin wannan fatawar ita ce fatawar da malaman mu suke bayarwa cewa idan mutum ya zo sallah ya sa babbar riga ko alkyabba to in yazo zai tafi ruku'u ko su kada kar ya tattare da kar ya tattare da ni farki ita ma ta man Allah su jada wannan fiqhu ne mai zurfi tabbata haje ita ma mace ce ita ma hijabi za ta tafi tattare a can ta fito ai haka kuma da babbar riga ta kai kai ta ka tsutsuke a ta haka ni ma har suke cewa yaji gara ta sake ta a kan taɓa ɗin in za ta yi sujada saboda ita ma ta haya ta yi ma Allah sujada da biyu bangaren da ya ce kasar mafarki ne to ka yi haƙuri da kuma karanta ba gaskiya a mahaifina ya hana ni fassara mafarki a cikin jama'a to kuma mun ji wannan umarni in mutum yana da wani mafarki da yake so a fassara ba laifi ya same ni kai tsaye amma dai a cikin jama'a an mana umarni daga iyaye mu bari Allah ya sa mu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم الذين موتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya mai albarka ta suratul nur wacce jiya muke bayani akan fasarori mai yawa na wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yadda munafikai suke shagaltar da kansu da yawan rantsuwansu dama can wanda ya san in yayi magana za a yarda kwanci bukatar rantsuwa a yanayi guda ta domin ya nuna girman abin da yake faɗa amma din in yana rantsewa ne domin a yarda a cikin kuma a cikin gaskiyarsa kenan ko ba haka ba saboda haka duk inda mutum mai gaskiya ya rantse yana rantsewa ne domin ya nuna girman abin da yake faɗa ko kuma ya ƙara faɗaɗa girman ko faɗin yaƙinin mai sauraro wanda ke saurarensa amma in dan a yarda ne to a cika kuma matsala kenan a kan yarda kun wanda bai san ka bane kenan to su waɗannan bayan Allah munafikan nan sun su fanci da yawan rantsarantsai saboda har da sun ji a jikinsu cewa magana ba ta da nauyi ba ta da kima ba ta da martaba a wajen sauran mulinai ma ballantana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake ba shi labarin abin da ke cikin zukatansu mun fahimta to amma da yake munafiki munafikin ne shi ko ta bayyana cewa munafincin shi ga yanan a kan goshin sa a rubuce zai ce a idan ka ne zai gani sosai amma munafikin da yake gani a goshin sa zai ce ba munafikin ne aka rubuta to wannan mummunar kabila ta su murawaga ma'ana kaucewa da abiyonan shi kace su ta kara bayyana a wannan babi na biyu ka rantse cewa a kar ku damu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku damu sahabbai ai gobanni ba ku yaki za ka fita mu ma mun shirye mu fita ko kuma su suke nufi a nan wancan hukuncin da muka ce zuwa wajenka kai mana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba min ba ne wai saboda koran tsabar hannu da za a karɓa ai mu imanin mu da shi ya kai idan ka ce ma mu ta iyalan mu mu bar dukiyar mu mu fito gaba daya mu rabu da su sani to kuma duka wannan labari su ni ne zuci kamar lani ita ƙarya ce suke to sai Allah ya ce la tuqsimu kar ku haɗu da kanku a babin karatun Qur'ani wata ziko tsayawa a daidai nan a habbu ilal qurra makaranta waɗanda suka san Qur'ani sosai suna sha'awar tsayawa a nan fiye da a wuce sai ka ce wa aqimu lillahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa ka wuce ka ce kullu tuqsimu ta'atun ma'rufa ba wai in ka wuce kai laifi bane a'a shi Qur'ani asalin yadda ake karanta shi da inda ake tsayawa da inda ake fara karatu da yadda ake sanin tsananin kalmomi jama'a wani ce kun ilimi ne mai zaman kanshi wani ilimi ne dan ba wai ilimin fassara ayoyin ba a'a wannan yana daga cikin abin da ya bambanta Qur'ani da duk wani littafi da duk wata magana yanzu misali idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin akwai kuma idan kace alhamdulillahi rabbil alamin akwai wata kuma kada ku ba ta fito da cikin fam ba wani kinta kace arrahmanir rahim in kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahman sai kace arrahim malik malik yawmiddin ta fassara ce ba ta fito da sauran ba kace iyyaka na'budu akwai fassara wa iyyaka nasta'in akwai fassara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai fassara mun fahimta to wannan yana da alaka ne da ilimin al-wuqfu wal-ibtida al-wuqfu wal-ibtida ma'ana ilimin a ina za a tsaya a karatu ina kuma za a fara wanda kuke ne kamar yadda na faɗa mai zikri mai faɗi yana da alaka da Qur'ani yana da alaka da larabci yana da alaka da balagal larabci yana da alaka da nahwu yana da alaka da hukunce-hukunce akwai hukunce-hukunce da malaman Qur'ani da fiqhu suka fitar ta sanadiyyar la'akari da ina za a tsaya da ina ne ba za a tsaya ba kuma suna nan da yawa a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda tsayawa a wani waje zai iya ba da mummunan fassara haka tashi a wani waje zai iya ba da mummunan fassara misali mutum ne yake karatu sai ya karanta sai zo ya karanta wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha sai ya tashi yace wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim yana magana akan ayin da ke magana akan Maryam alayha salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abinda mahaifiyar Maryam ta yi addu'ar da ta yi ta ce ya Allah ina neman tsarinka ka kare ta da ita da zuriyar ta gaba ɗaya ta ce za ka kare ta daga makirci da kutungulan shaitan fassarar kenan to sai wani ya zo karatu sai ya ce wa zuriyata ha mina shaitanir rajim ya ce ya Allah kuma ai zuriyar ta asalinsu daga shaitan suke misali kaga tashi mummuna wanda wannan fassarar ba haka ba suna nan da yawa in kana sallah a bayan limamai da meye da masu karatu sai ka ji wani abin kamar an ɗan haka ma ruwan zafi su da wata mummunar fassara wani lokacin sai ka ji akwai ranar da wasu ne na ji wani shi ma ya karanta matsaluhun kuma da shi ta kuɗa nara alam ma a ba na aulahu da rabullah Allah ya tafi haka shi ne Allah bi nurihim nurihim in ta kasu da dun bashin ka yake dan kasu nurihim ko dunya babi ne mai fadi wanda a cikin sa akwai ilimi gaskiya mai tsada mai daɗi yana taimaka maka wajen ka ƙara fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala tun ne akwai littafin da aka yi mu cike fa'ida akwai littafin da aka yi a wannan babu zamanin yanzu da littafin da akwai irin su Manarul Huda na al-Imam al-Ashmuni malamin Qur'ani malamin larabci akwai su al-Jiza na Ibn al-Anbari ka gangaro akwai su Mahmud Khalil al-Qasri wannan mashhurin matalanci yana da littafi a kan al-waqf al-ibtida sunansa ma'alimu al-ibtida al-waqf wal-ibtida har ku zo a zamanin yanzu akwai thesis da ake yi masu kyau ko wanda aka yi waɗanda suke da alaka da ilmu al-waqfi wal-ibtida قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون إن أجن جير مي مكان أكن طاعة لإرعاب تكون ومبتدا وخبر ذا ثورا سبحان قل أطيعوا الله
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول
Allah subhanahu wa ta'ala yace kul in tadkul alqur'ani ko da yawa ana nufin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ne yace da su kamar mana an yi tawo magana ne a siyaki ko jerin gwanan tattaunawa ko kuma kamar an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai aka ce ka fada mu to ga amsa ko kuma umarni sai ya ce musu ka ba su labari kaza ko cikin waɗannan kulaburai kulkulkul ɗinnan ga su kulawuli birabbil falak kulawuli birabbil nas ko misali jika cewa umarni ne ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to amma abin da ke karkashin su hukunci ne tabbatacce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a zamaninmu na yau kul misali lam tuti'u Allah wa ati'u Rasul kace da su su yi ma Allah biyayya su yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya fa in tawallaw bayan jin wannan bayanin bayan samun wannan umarnin wanda ya wajabta biyayya ga Allah amma duk da haka suka juya baya suka li kawiya to innama alaykum innama menene na'am إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم فإن يكي كم من درهما صلى الله عليه وسلم شيني يا إسر كما يا إسر نوين يكي كان شكينا وعليكم ما حملتم كما با أبن يكي كم فأبن ها أتنبيكم في أبن يكي كم كنا أبن الله يتورى مهو نوجب سبي إياك في الله يسي وكين تطيعوه tahtadu ko shakka babu babu tantama babu tababa babu shakka babu raba ɗaya biyu idan ku ce ma manzon tsira sa sama biyayya to tahtadu za ku shirya amma ala rasuli illa al-balagh al-mubin babu wani abin da yake kan wani manzo na nauyi a ce ya bayyana manzancin da Allah ya aiko shi da shi cikakkiyar bayyanawa kuma ita ce fassara ta kai tsaye da waɗannan kalmomi. Idan muka lura za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita kul anan bayan a baya akwai kul. Kul la tuqsimu ta'atun ma'rufa. Inna Allah khabirun bima ta'malun sai Allah ya ce kul ati'u Allah. Me yasa aka maimaita kul har sau biyu a nan? Ne a Qur'ani babu maimai duk inda ka harafi ɗaya to wannan harafin yana wakiltan kanshi kuma duk duniya ba wani harafin da za ka canza shi da shi ya wakilce shi wannan yana da cin mu'jizar Qur'ani ba a yi ba a taɓa yi ba har abada sannan babu wata kalma da za ka ji ta an maimaita ta to bi ka ce duk ma'anarta ɗaya a'a a ilimin ka ji ma'anarta ɗaya amma a ilimin masu ilimi tana da wata ma'anar da tafi haka kul kuma ne mai ta anan an maimaita ta ne domin a nuna abubuwa kamar haka abu na farko muhimmanci magana da za a yi an ce kul la tuqsimu kar ku rantse a kan magana da munafukai ka ce musu kar su da rantse to yanzu an shiga wani wata sabuwar magana wacce take da tsabar muhimmanci da daraja da martaba to bari a kara masa umarni ya Muhammad ka ce kul atiu Allah fa'ida ta ce yake fa'ida ta biyu domin a bambance tsakanin waɗanda aka ce musu la tuqsimu da waɗanda aka ce musu atiu Allah ko atiu Rasul wancan waɗanda aka ce musu la tuqsimu munafiki ne waɗannan da ake cikin wasu da ɗigu masu imani to ya kamata kowanne a bashi kuɗinsa ai mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya idan muka lura Allah bai ce a nan kul ati'u Allah wa ati'uni ba shi da an cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kace musu su yi ma Allah biyayya kace shi a ce kuma su yi mun biyayya ni Muhammad mai magana kuma shi yake a kul aqimu Allah wa aqimu ar-rasul me yasa aka bambanta wannan domin mai sauraro ya fahimci cewa biyayyar da zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana da alaƙa ne da manzanci da ya zo da shi ya zo da wani abin da ba mai irin shi ba wanda ya zo da irin shi ko da haka ya cancanci wata biyayyar da bai kamata a yi ma wani irin ta ba mun fahimta amma idan da ya ce kul atii'u Allah wa atii'uni ni kaga ba an baci manzancin ba da jin ce wani ya ce to waye ni din da mai magana sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam jazance amma wa atiqur rasul kalili na biyu shine domin ar-rasul anan ya kane manzannin da manzannin yanzu kamar ana cewa ita wannan maganar da ake ce ayi ma Allah biyayya ayi ma manzo biyayya to haka ma annabawan da suka wasa su ma haka suke ce su ce ma mutanen su kai ma kuma ka ce ma mutanen ka haka mun fahimta shi yasa wa ma ala rasuli al-alif wal lam ko dai ta zama lil ahad ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta zama lil ibrat jami'i al-anbiya ar-rusul ta kasance dukkan wani manzo ba abin da yake kan shi ya ce ya sauke nauyin Allah subhanahu wataala ya kaura masa na isarwa in tawallaw aka ce idan suka juya baya ba lallai su zama sun juya bayan ba gare ko to amma a ka'idar a ka'idar mutane duk lokacin da zuciyar ka ta juya ma abu baya to ba amfani din ka bani fuska ai jarabta ka bani fuska amma zuciyar ka kalle ni mun fahimta ko yanzu ko da suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya ce fa in tawal mutun jura sun juya baya amma kuma ga da suna kallon shi ne dalili su da jita kan ne suka juya baya to idan zuciya ta juya baya babu amfanin hada ido ba amfani mun fahimta in tawallau aka yi maganan in tawallau a'lamu annama alaihim ma hummila wa alaikum ma hummiltum kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ai wa ma bikum min ni'matin fa'lamu annaha min Allah me yasa ake amfani da kumbila al-tahmil fi nawyi al-himl ne wa liman ja'a bihi himl ba'irin ana bihi za'in wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim daukan nauyi shine shine abun nan al-himl shine nauyi at-tahmil kora nauyi at-tahammul daukan nauyi to me yasa ake amfani da lafazin da yake nuna cewa manzancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi nauyi ne a kan shi sannan ko kuma biyayyar da za ku yi nauyi ne a kan ku me yasa ake amfani da wannan lafazin dalili wallahu alim shine manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin uwansa annabawa da manzanni Allah ya dora musu nauyin isarwa wannan nauyi ne shi da kuma a gobe kiyama Allah zai tambaye su yauma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah zai tambaye su da aka dora muku nauyi da kun isar din ku aka ansa muku cikin kankan da kai garin sanawar zuciya sai su ce ya Allah fahimu da ilimi la ilma lana ka duba girman wannan ayar ka duba girman kalmar da take fitowa daga wajen bayan Allah da take fitowa na raja a bayan kasa la ilma lana innaka anta allamul ghuyub to kai kuma fa bawan Allah sai ka fara tananadewa ka fara girma a gaban Allah nauyi da na farko Allah ya tsora musu nauyin isarwa to sanda suka isar to sun bayar da amana kenan shi yasa kuma wajen ziyarar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ake cewa ashhadu annaka balagtar risala wa addaytal amana ko wa nasaka bil umma wa jahadati llahi haqqa jihadi hatta ataka al yaqin na ni sai da ne akan cewa ka isa ni sai da ne akan cewa ka sauki amana da nauyin da Allah ya daura maka nauyi na farko kenan nauyi na biyu shi kanshi munzancin ita kanta wannan maganar wacce ake ambatanta a cikin Qur'ani jama'a ita kanta ne nauyi ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka Allah subhanahu wataala ya ce za mu saukar maka da wata magana mai nauyi thaqila anan malamai suke dinga bata ma'anoni thaqila nauyin kace nake kuka ce thaqila a nafisa min an-nafasa wa minhu summiya abun at-thaqlan li nafasatihima minhu summiya at-thaqlani thaqlain fi makanatihima to thaqila magana mai nauyi me ke cewa wannan ga manzo sama sallama yana cikin tafiya ko yana cikin abun hawa raƙumi duk lokacin da wahayi zai fara saukowa sai dai ka gara kuma nan tsayi kinkin tsayi ƙasa saboda nan wahayin da manzo Allah sallallahu alaihi yake karɓa shi akwai nauyi to duka wannan nauyin duka duka da take duka manzo Allah sallallahu alaihi lokacin wahayi bawan Allah duka fa domin a isar maka da abin da kake saurara ne na yanzu qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul to shin ta yi ma Allah biyayya ta yi ma manzon tsira sallallahu alaihi biyayya hali ilimi aiki ya rage sai kowa ya duba nauyin ko nauyi tsakanin iliminsa da aikinsa sai ya gane wane ne ya fi yawa su kuma da aka ce wa alaihim ma ummiltum nauyi wa alaikum ma ummiltum su kuma masu wanda ake magana da su haka sai idan suka jibi ko nauyin da aka daura musu yana nan meye nauyin nauyin biyayya ga Allah da manzansa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu amma kafin nan kafin mu ci gaba shin wannan nauyin nauyi ne da muke jin nauyin sa muke shan wahala misali ai ba mun aka faɗa ma wannan magana ba waɗanda suke gudure ne aka ce wa alaihim ma ummiltum wa alaikum ma ummiltum munafiki wanda bai yarda da Allah bai yarda da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake jin sun annabi tana da nauyi shi yasa sai aka kari wannan kalmar aka ce nauyin yana kan shi kuma mai imani anan ne yake samun hutu anan ne yake samun natsuwa anan ne yake samun kwanciyar hankali da walwalar zuci abin tambaya a nan ga duk mai sauraro ya kake ji in an tsaya abu da annabi sallallahu alaihi wasallam kana yana da nauyi to idan kana jin da nauyi da takura da to akwai wata cuta za ta samu kamance kiniya da wadancan wadanda suka juya ba da kare shi yasa Qur'ani bai gushe ba yana ta bankado waɗannan sifofin nasu gashi nan mata ga an ƙara bayyana cewa suna jin nauyin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa a wata ayar Allah ya ce wa yaquluna ta'a fa idza qazu min indika bayyata qa'ifatu minhum khayran alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa a'rid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila suna fadan cewa suna biyayya amma kuma a cikin zuciyar ba haka bane Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wannan kalmar kuma a cikin ta akwai sakonni da yawa jumla ce ta kaiciya wa in tuti'uhu tahtadu kalmomin guda uku a dunkule amma kuma kalmomi guda shida idan ka buɗe su saboda akwai wawan na aski tuti'u biyu hu ku kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'ur rasula tahdu za ku shiryu an tunkan kaga guda shida ke kalma tibila ce takaitacciya amma ta gama yanke ma duk wanda zai saurare ta hanzari jama'a sai Allah ya ce a cikin Allah yana cewa wa in tuti'uhu idan kuka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tahdu za ku shiryu idan ba ku mata biyayya ba babu ku babu shiriya sai duk wanda ke bi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai shiryu ba har abada kuma babu shi babu shiriya koda a kan gidan shiriya shiriya yake bace koda noma shiriyar yake a gonan shiriya amma ba zai same ta ba shin ake samun shiriya a makarantar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa in tuqitu shi yasa wannan jumlar ka'ida ce daga cikin ka'idojin Qur'ani Allah biyayya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shiryu sai Allah bai faɗi a can me za ku shiryu ba ko zuwa wani level da wani mataki za ku shiryu duk abin da sunan shi shari'a ne to za ka samu a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe sako anan wanda ya fi mu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu shiriya mun fahimta wanda ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya kulawa da umurinsa ya fi kowa samun shiriya kaga wannan yana tabbatar maka da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai su shiriya kenan saboda ba wanda ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kamar su sun yi biyayya a karan kansu sun mata biyayya a kan rayuwarsu sun yi mata biyayya a kan iyalansu sun mata biyayya a kan dukiyarsu har Sa'ad bin Mu'adh yake cewa ya Rasulallah ga dukiyarmu nan ka ɗibi abinda kake so ka bar abinda kake so wallahi lama akhadtu minna ahabbu ilayya mimma abqayt abinda ka bari abinda ka ɗauka ya fi burge mu ya fi bamu sha'awa a kan abin da ka bari ma'ana yana da 10,000 misali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo 5,000 a taimaki addini to wancan 5,000 ɗin da ya bayar tunda annabi ya karɓe ta to ya fi santa a kan 5,000 ɗin da aka bar masa ba yi haka a cikinmu Sa'ad bin Mu'adh ya faɗi wannan kalmar ne a yaƙin Badr lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake so a caka sahabbai su fuskanci yaƙi aka ce sai ashiru alayya ayyuhan nas ku ba ni shawara me za ni yi magana ya kyautata magana Umar ya yi magana ya kyautata magana Mikdad bin Amr ya tashi ya ce ya Rasulullah in bi ila ma araka ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ta fuskanci inda Allah yake kaji nahnu ma'ak lan naqula kama qalat banu isra'il idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun Mikdad yace ya Rasulullah ka je ji abin da Allah ya ce kai kai kuma za mu rasa rayuwarmu ne biyayya ce ba za mu ci kamar yadda banu Isra'ila suka ce ya Musa saboda izgilanci da raini suka ce ya Musa ka je tun da ka ce Ubangiji ka ci mace ka ci da shi ku kai da shi ku yaki mana mu muna nan zaune amma mu in ji ne kada ya Rasulullah muna cewa ka je da Ubangijinka ku yaki muna tare da ku cikin mayaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan maganar yayi farin ciki yayi masa addu'a san sai kare cewa ashiru alayya ayyuhan nas sai kare cewa jama'a ku bani shawara sai Sa'ad bin Mu'adh ya fahimci sakon sakon shi ne waɗanda suka fito yakin nan na yakin Badr an ansar mutanen Madina sun fi yawa dan muhajirun ba su da yawa sun fito ba garin su bane to waɗanda suka cire a jikin da yake Abubakar Umar kaza da sauransu ina bangaren muhajirin ne wato ina bangaren al-muhajirun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman sautin manyan mutanen Madina sai Sa'ad yace ka annaka turiduna ya rasulullah kamar fasha gude kake mana da mu kake sai manzo Allah sai ya ce ajal da ku nake ban ji muryar ku ba sai Sa'ad bin Mu'adh ya tashi yace ya rasulullah wallahi laqad amanna bik wa saddaqnak magana mai tsoki zuciya yace ya rasulullah wallahi mun yi imani da kai ya rasulullah wallahi mun ji ka man santinka ya rasulullah wallahi a'tayna ka mawathiqana wa uhudana mun baka alƙawarra waɗanda ba mu saba ba ya rasulullah in ji Sa'ad yace wallahi inda zaka kuta cikin tekun nan da nake hangowa da yake bayan mu ce mu kuta za mu tambaye ka din mai ba sai duka ga muna kuntawa biyayya ko in su bai ko ta da wannan ita ce biyayyar da sahabbai suka ma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba sa ce masa danne ba sa ce masa nesa ba sa ce masa ko ga kaza da zarar kun gano yana son ka za ka fi ma ya faɗa sun yi in ko ya ba da umarni to rige-rige ake yi waye zai riga to kai a wannan zamanin a tsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai da an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rige-rigen ka zuwa bin umarnin ka ji wani yana cewa in aka ya ce ka kuta kogi zai ce kuta kai ina aka ce ka kuta kogi yanzu kawai din an ce kai sallah a kan lokaci din an ce kai tasbihi an ce kai zakka duk wanda wai shi ne wahala an ce kai zumunci an ce kai kyautata ma iyaye ka kyautata shi ne tashin hankali abinda shi ne za ka falta na fishiyari na abin shi ne za ka fara amfanuwa ga wasu can suna jin cewa sun kosa a tsara wuyansu saboda su samu bisharar da annabi ya mutu kai mai ake nema a wajenka in an ce ka dan bada zakka 2.5% to shi ne matsala yar zakka da zaka bayar ka zuba numfashi kenan kana zufa to lokacin ya mazo kuma haka ba sallah an ce ka yi domin ka samu natsuwa ka samu kusanci kai ne za ka samu rahmar Allah amma wallahi an kira sallah da danan nan ba ta ma tsuwa mutane ka ba wani ya kika masu haɗa Allah da mutane ta ƙarshe cikin kira bawan Allah ga yadda bayan Allahn can nagari suka yi to kai hadisai ne da ayoyi kake ji ina biyayyar ka take sai ka auna ina kake ina taso ka ji da Allah ya ce wa in tufi'uhu tahtadu daidai gwargwadon biyayya daidai gwargwadon shari'a kada ka ji biyayyar ka 10% ne kake goma to shari'ar ka kila in an ci sa'a ne ma ta kai haka jin biyayyar ba a sani ba dan Allah kai koma ba dan Allah ba sai an tashi Allah ta azurta mu da yi maka biyayya Allah ta azurta mu da yi ma manzon sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah ta kara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar mu Allah ta kara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta kara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah kaunar da za ta kara mana kusanci zuwa gare shi kaunar da za ta kara mana biyayya gare shi kaunar da za ta kada mu da rahmar ka ya Allah kaunar da za ta kai mu har mai karba da shi a filin kiyama mu samu sharruwan alfarki a hannayensu masu daraja Allah ta azurta mu da bin sunnarsa Allah ta azurta mu da bin sunnarsa Allah ta haskaka kwakwalwarmu da rayuwarmu da sunnarsa ya Allah Allah ta sanya mu zukatanmu kaunar sunnarsa da sahabban manzon tsira sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji da mu da ayyukan mu Allah ta kafarta mana zubin mu kanana da manya Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja ya Allah ambato na yarda ya Allah ambato na karbo da buwa ya Allah ambato na girmamawa ya Allah ka sanya daga cikin mu akwai wani wanda zai zama shiki kuma za ka haramta masa wani alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yaye mana damuwarmu Allah ka amintar da mu daga duk wani furbishi Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali a ƙasarmu ka haɗu kuma shugabanninmu hanyoyin da za su kawo mana gyara mai amfani ka kare mu daga sharrin majalisa da zaluncin azzalimai sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.